Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon na samu tattaunawa da wani matashin malami kuma likitan dabbobi dake koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To assalamu alaikum, da wa nake magana?
Ina magana da Dr. Marzuk Abubakar. Ni malami ne kuma likitan dabbobi da ke aiki a sanayar likitancin dabbobi a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Da kwai tambayoyin da muke da su dakta akan dabbobi saboda yadda ake kiwon dabbobi yanzu, zaka ga yanzu kiwon kaji da kifi yayi yawa, wanda yawanci zaka ga wasu ma a gida suke kiwon kaji. To Dr. Marzuk, kiwon kaji da ake a gida a ganin ka yana da wata fa'ida, saboda kaman yadda suke kashi haka kuma kashin su na da wari, yana da wata fa'ida?
Fa'idar ba ta wuce sauki ga shi manomin, inda idan suna kusa da shi ba zai ci wahala wajen kula da su ba, sannan kuma za a iya haɗa abubuwa da dama tare da kiwon nasu. Ita kuma illar ta danganci harka ta lafiya, musamman idan ba a share wajen ana killace shi da sauransu. Asali ma ne gaskiya ita dabba, kiwon dabba musamman dabbar abinci, yawanci akan hana. Akwai kuma yawanci lokaci ma da ake su tsakanin gona da kuma inda mutane ke zaune. Amma dai ga shi nan dai a ƙasar nan za ki ga mutane sukan aje dabbobin a tare da su. Idan har dole sai an ajiye a cikin gida, to akwai kuma matakai na kiwon lafiya da dole sai an tabbatar da su. Idan ba hakan aka su ba, abin dai da aka fi so din shine kada a ajiye su inda mutanen suke zaune. Amma idan har sai an yi kamar da na faɗa, akwai matakai na kiwon lafiya da za a tabbatar domin kada su kajin da kuma kashinsu ya illatar da jama'a.
To kaman yadda ake kiwon kaji yanzu, zaka ga masu kiwon kajin yawanci kawai suna yi ne kai tsaye, ba zuwa suke suna binciken likitoci ba, ko ba sanin yadda za su yi ma kiwon ya kamata su yi shi ba. A zamanance ya kamata su yi kiwon,
domin dai dalilika guda biyu. Koyaushe shi yin kiwo a zamanin nan zai kawo matsala saboda dalilika guda biyu. Na ɗaya dai ribar kanta da za ka samu idan har baka bi dabarun zamanin ba, da kuma tsarurruka wanda ƙwararru suka sa ka a kai, ba dole ka cimma moriyar shi kansa kiwon yadda ya dace ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai matsaloli da za ka yi ta samu na cututtukan dabbobin da za ka yi ta samu, sannan kuma da akwai waɗanda ma za su iya shafar al'umma. Don haka a koyaushe akwai buƙatar shi mai sha'awar ya yi kiwo, ko na kaji ne ko na menene, ya tuntuɓi ƙwararru ko dai malamin gona ko kuma likitan dabbobi domin a sa shi a tsari ne ya dace a yi. Kowace dabba da kika ganta akwai tsare-tsaren da take bukata, akwai sanar bukaci bukatanta, da idan har ba a samar mata su ba, ba dole a samu abin da ake so ba. Su waɗannan bukatun sun haɗa tun daga abincin da za ta ci, a kowane mataki dabba take akwai kalar abincin da ya dace ta ci, akwai gidan da za a ajiye ta, kalar ruwan da ya dace ta sha, da kuma yawan da ya dace ta sha, haka dai da sauransu. Akwai kuma tsari ma na rigakafi, wanda wata irin shi wanda ya ɗau abin ya yi taka haye ba tare da shawara ko kuma nazari ba, ba dole ya san waɗannan abubuwa ba. Banda kuma buƙatun dabbobin, shi wanda yake da sha'awar da ya kiwo, akwai buƙatar shi ma ya kalli da ra'ayinsa. Za ki ga yawanci an gano cewa dai idan mutum yana yi abin da ya ɗan fi so a cikin ransa, abin yakan fi nasara. So wataƙila dole sai mutum ya duba ya ga a cikin dabbobin wacce ya fi so, ko kuma wacce ta ammali da ita yake ba shi nishaɗi, haka da sauransu. Zai dai abu ne ake yi na domin riba, amma a koyaushe idan mutum yana yin abin da yake a ransa ko kuma abin da yake ba shi nishaɗi, yawanci an fi nasara. Wataƙila idan za ki ga akwai wanda Allah ya saka masa sani shanaye haka ba yana son kanana.
To idan muka koma maganar shi kuma kiwon kifi fa shi ma yana bukata a ce da kai malamin likitan dabbobi da ke kula da shi ko kawai mutum na iya kiwon kifi yadda ya kamata kuma shi ma da kai rigakafin da ake mishi. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Rogers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safina Tasada Sodengi ke cewa a huta lafiya.